والسلام الأتم الأحمدان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الزكاة، قال رحمه الله: باب خرق التمر. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم غزوه تبوك، فلما جاء وادي القرى اذا امراه في حديقه لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: اخرسوا. وخرات رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحتي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستحب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقل. فأقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بحبل بجبل طي، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له في بحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق. خرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة قال: هذه طابة. فلما رأى أهلا قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، ثم دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يأني خيرا. قال: وقال سلمان سليمان بن بلال: حدثني عمرو، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن أمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يكن حديقة. وأنا بادي كمن يندى بيان يقبات درس ديوشنا الخرق شيني أونا أبوكم كنتا تاوى وكما أي كردادا شوى gona kaza za ta kai dabino kaza. Wannan kuma kamar yadda bayani ya gabata aka yi shi kafin fitar da zakka, saboda ga shi mai gonar kila yana da buƙatar ya san nawa ne abin da za a cire masa, ma'ana ya san nawa abin da za a cire mishi don ya samu abin da zai iya amfani da shi. To wannan hadisi ne mai tsayi na Humayd bin Sa'id, ya ce radiyallahu anhu: mun fita yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaƙin Tabuk, wanda yana cikin ƙarshen yaƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita da suratul Tauba ta sauka. Ce lokacin da muka je wajen da ake kiran shi Wadi al-Qura, wani gari ne tsakanin Madina da ƙasar Sham. Ce da muka je wannan gari, ya ce sai ga wata mace a cikin wata gonarta. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbansa: ma'ana kumata, ma'ana kirgado, gonan nan tata za ta kai nawa? Ma'ana na dabino. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma yayi, sai aka samu ya ce yana ganin za ta kai wutsuki 10 gonar, za ta kai wutsuki 10, wutsuki 5 shi ne nisabin zakka. Ce to gonar yana ganin za ta kai wutsuki 10 kenan. shikenan manzon sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mata ki kiyaye abin da zai fito daga gonan ana kafin mu je mu dawo a lokacin da muka isa Tabuka inji shi Humayd yace sai manzon sallallahu alaihi wasallama ya ba su labarin cewa lallai ku sani yau cikin dare wata iska mai karfi za ta kada mai tsananin karfi sosai da haka kada wani mutum a cikin ku ya kuskura ya tashi a cikin daren nan ana kariya fita a wata ruwaya cewa in har zai fita to su fita su biyu ba mutum shi kadai ba kuma duk wanda yake da raƙumi to ya daure wannan raƙumin yanda ya kamata to wannan yace sai muka kiyaye abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma kaman yanda ya bada labari iskan nan ta taso cikin dare mai ƙarfin gaske sai wasu mutane su biyu suka saba daya a cikin su bukata ce ta tace shi cikin dare ya tashi ya fita dayan kuma raƙumin shi ne ya tsinke ya tafi neman shi to wannan mutanen wato da ta kada iskan ne yace fa kama rajulun fa alqathu bi jabali tayyin da iskar ta dauke shi ta yi jifa da shi sai bata ajiye shi ko ina ba sai jabalu tsai can wani yanki ne mai nisa can kusa da makama tun daga wajen Tabuka ta yi jifa da shi har can wajen duk da yake anan bai ba da labarin ɗayan ba amma wata ruwaya ya zo cewa shi ɗaya mutumin kuma ma'ana sai aka murɗe mishi wuya cikin daren kaman ya samu matsuna aljanu kenan ma'ana wuyan shi sai ta zo a murɗe wannan matsalar sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya samu waraka ya samu sauki amma wancan mutumin ba a ƙara ganin shi ba sai bayan manzon sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina ya dawo ya ce ai ga inda ya samu kanshi shi wanda iska ta jefar da shi almai wannan bayani ne na mu'jiza ta manzon sallallahu alaihi wasallam abin da ya bada labari kuma ya auku to yace sai wani mutum sannan sai sarkin Aida Aida din nan gari Sham gani ko shine kila Baitul Maqdis ana kiran shi Iliya ana kiran shi Aida shi wato hakimi ko kuma sarkin wannan gari wanda aka je yaki ba a yi yakin ba dan haka sai sulhu da manzala sallallahu alaihi wa sallam wanda shi wannan sarki sunan shi Yohanna ibn Ruba to da aka yi sulhu din da shi ya yadda cewa zai biya haraji zai biya jizya dan dama shine a sharadin da Allah madaukakin sarki ya sanya qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasul wala yadinuna dinal hajj min alladina utul kitaba hatta yu'tul jizya cewa a yake su har sai sun yadda za su bada jizya ko dai su musulunta ko su bada haraji shine jizya ko kuma a yake su to shi wannan sai yayi sulhu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma har yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kyauta shine wa ahada maliku aidata linnabi sallallahu alaihi wa sallam baghlatan bayda ya bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kyauta ta alfadari wanda sunan shi yafi shahara da daldal sannan kuma ya bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mayafi tufafi burga shine mayafi sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta musu abin da suka nema na cewa akwai jizya a kansu na haraji da su da duk abin da ma'ana yake yankin su da abin da suka dauko a cikin ruwa wanda za a biya musu ushiri wanda haraji ne da ake daura ma wanda suke ahlul zimma da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta musu wannan yarjejeniya to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo daga tafiyar ya sake tsayawa a wannan wajin kura wannan gari sai ya ce ma matar gonan nan taki da aka auna ta akan za ta yi wasuki goma nawa ne ya fito a cikinta sai ta ce ashratu awsuki kamar yanda ka faɗa haka ne wasuki goma ya fito wannan shine kharsa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daidai da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwatanta haka ya fito wasuki goma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya yanka mata abinda za a cire na ushiri sai ya ce inni muta'ajjilun ila al-madina ana hanyoyi guda biyu ne na zuwa Madina daga Wadi al-Qura. Akwai hanyar da tafi sauki, yace to duk wanda yake ganin zai iya bina akan dokin sa yana gaggawa to ya gaggauta tare da ni zuwa Madina, dan haka yazo mu tafi. Ce wanda yake so yayi gaggawa yazo yayi gaggawa tare da ni zuwa Madina, dan ni zan yi gaggawa. To sai shi dai daga cikin wanda suka rawaito hadisin yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hangi garin Madina sai ya ce hadihi taba, wannan suna ne daga cikin sunayen Madina. A jahiliya ana kiranta Yathrib, wannan kuma suna ne kamar na ma'ana wani abu na kazanta, ana ganin gari ne wanda yake bai da dadin zama saboda yawan cututtuka da suke yawan samun mutanen garin, shi yasa suke kiranta Yathrib. Yahudawa ne suka sa mata wannan suna, suke kiranta Yathrib. Kamar yanda yazo cikin suratul ahzab, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u, to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canja mata da sunan da yake wannan, yace innaha tayyiba innaha taba, kuma ya kira ta da sunan al-Madina. Wannan duka sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mata, da haka duka sunan da mutum ya kira ta sunanta ne, ko ka kira ta taba, ko ka kira ta tayyiba, ko ka kira ta al-Madina, ko ka kira ta ma tayyibata tayyiba, wannan duka yazo saboda haka gari ne wanda yake ya tsarkaka musamman saboda kasantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbato a cikin sa, ya mayar da shi nan da cibiya ta addinin musulunci, kuma anan yayi rayuwa, kuma nan ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki, dan haka ya zama gari ne wanda yake mai tsarki kuma ila yaumina hada, har zuwa yau, har lokacin da Allah zai gaji kasa, domin Allah ya tsarkake wannan gari, ya tsane shi daga dukkan abubuwa waɗanda suke na damuwoyi da na wato fitintunu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, zai zo a cikin kitabul hajj cewa innal imana ya'ruzu ila al-madina kama ta'ruzu al-hujratu ila al-hayyatu ila juqliha, yace za a zo zamanin da imani zai tattare gaba ɗaya koma Madina kamar yadda maciciya take tattarewa ta koma cikin ramin ta tananne, mana imani zai kare ko ina sai dai Madina. Saboda haka wannan gari ne wanda yake mai tsarki, yace hadihi taba, lokacin da ya hango kuma dutsen Uhud, dan shine dutse mai girma a cikin garin Madina, daga hanyar da ya shigo yace hada jubailun yuhibbuna wa nuhibbu, wannan dutse ne wanda yake kaunar mu muke dau kaunar sa. Yace shin bazan ba ku labarin mafi falada a cikin ma'ana dangogi na mutane wanda suke cikin garin Madina ba, suka ce ka ba mu labari. Yace mafi ficin gidajen Madina, ma'ana dangi-dangi na garin Madina, mutane ne daban-daban, akwai al-Aus da Khazraj, ma'ana su ne manyan kabilu, a ƙarƙashin su kuma akwai wasu ƙanana. Yace to mafi fita gaba ɗaya su ne Duru bani Najjar, kuma su ne dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina, wanda suke wato asalin Quba da kewayenta, su ne bani Najjar. Yace su ne mafi fifiko gaba ɗaya a cikin mutanen Madina, sannan sai Duru bani Abdul Ashhal, sannan Duru bani Sa'ida, sannan gidajen kuma dangin wato bani Harith ibn Khazraj. Yace kuma wannan ba wai ya nuna cewa sauran dangogin na cikin garin Madina ba ba su da alkhairi ba, yace dukkanin dangi na gidajen Madina khairan, akwai alkhairi a ciki, saboda su ne al-ansar, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan an fitar da shi a garin Madina suka karbe shi, kuma suka ba shi abin da za su iya ba iyaye ƴaƴansu da dukiyoyinsu, duk kariyar da za su bayar sun bayar, ma'ana sun nuna taka rawa ƙwarai da gaske wajen nuna ƙauna ga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam, da kuma taimakawa addinin musulunci, da har Allah ya yabe su akan haka. Allah ya ce wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yukthiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi maganganu da yawa akan mutanen Madina, ya ce wa la yuhibbuhum illa mu'min wa la yughiruhum illa munafiqun, ba mai kaunar su sai wanda yake mu'min, ba ba wanda yake kyamar su da fushi da su sai wanda yake munafiki na'udhu billahi minan nifaq haka duk wanda kage yana suka mutanen Madina to wannan akwai cuta a cikin zuciyarsa saboda waɗannan mutanen su suka tsaya tsayin daka muhajirun sun zo ba su da komai suka karbe su suka ba su gidaje suka ba su komai ba magana cewa su ƴan ƙasa ba ƴan ƙasa ba kuma duk abin da aka hukunta a kan su suka yadda har wani lokacin sun taɓa kai ƙorafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba su suna ganin kamar ana ɗan fifita ma muhajirun a kan su ko wani abu ya ce ku yi haƙuri suka ce isbiru ala asarati a kan wani abu da za ku samu na ɗan matsi ko ganin cewa an fifita wasu ya ce alƙawari na da ku shi ne alhau za mu haɗu a tafki na ranar tashi alƙiyama da ku mutanen Madina ma'ana da abubuwa da yawa idan mutum yana son ƙarin bayani akan abin da ya shafi Madina an yi rubutu da yawa akan Madina amma mafi kyan littafi kuma wanda yake takaitacce da ɗaliban ilimi za su iya neman shi kuma su karanta shi ƙanƙanin lokaci shine fadlul Madina wa adabi sukunaha wa ziyarati adabu ziyaratiha wa sukunaha wani ƙaramin littafi ne haka da wani malami ya rubuta Abdul Muhsin al-Abbas yana nan har yau yana karantarwa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan littafin fadlul madina fadlar madina da ladabban ziyararta da kuma zama a cikin garin madina ma domin gari ne wanda yake Allah madaukakin sarki ya sa wasu dokoki a cikin zamansa saboda tsarkin da yake da shi to almuhim shahid dai a wannan hadisin shine al-khar da aka kawo amma sauran bayanin ya shigo cikin zance ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan idan mutum yana da gona ta dabino kuma lokacin zakka bai riga ya zo ba amma kuma abinda ake gani yana cikin gonar zai iya kaiwa abin zakka kuma shi yana da buƙatar yi amfani da wani abu daga cikin gonar to za a iya zuwa a mishi wannan khar shine sai a kintata a ga cewa zai kai nawa mana an san zai ce nawa sai a cire asalin fasin din da yake na zakka ne sai a yanka ma'ana an san cewa ko da zai yi amfani da abin da zai amfani da shi akwai abin da yake na zakka ne da za a cire a cikin wannan ba hana mishi amfani da shi ba kamar yanda zai zo a cikin babin gaba na abin da ya shafi wato yin amfani da kayan gonan mutum kafin a cire wato asalin zakka ko kuma siyar da abin misali yana da buƙatar ya siyar da wani abu kuma shi ma a tunanin shi yana ganin abin nan ya kai abin da yake wuce kamsa to au suki ne shine nisabin zakka to amma yana da buƙatar ya siyar ko saboda biyan wasu buƙatu to zai iya yin haka ko ba zai iya ba kafin lokacin zakka ko kuma lokacin zakkan din ya riga yayi ma'ana abubuwan sun nuna amma yana so ya cire ba a riga an cire zakka ba zai iya siyarwa zai iya cire wani abu yayi amfani da shi kada sai ya ce Sulaiman ibn Bilal ya kara cewa haddathani amrun ya ce sannan daru bani al-harith sannan bani sa'ida haka nan ya zo cikin hadisinsa a wancan ruwayar na farko cewa jubai wannan tazgir ne amma yi tazgirin abu ba yana nufin cewa abin karami ba ne wannan salo ne daga cikin salo na zance na larabawa don jabal uhud wa jabal kabir babban dutse ne a Madina yana da girma sosai kuma abubuwa sun zo a kansa da yawa daga ciki cewa huwa jabalun min jibalil janna to dutse ne daga cikin duwatsun aljanna haka nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ce yakin Uhud ya ba su labarin cewa idan ma'ana yaki bai yi dadi ba to ku tattaru ku zo koma wajen dutsen Uhud dan dutse ne yuhibbuna wa nuhibbu wanda yake kaunar mu muke kaunar shi kuma da suka je suka tattaru suka hau kan shi din ba abin da ya same su mana kafiran ba su gaba da iya hawa dutsen ba haka nan wani lokacin bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan jabal Uhud da shi da sahabbansa dutsen Uhud yana girgiza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa shi da hannunsa yace usbut ya Uhud yace ka sauka hannun su ya kai dutsen Uhud fa inna ma alayka wanda suke kanka rasul ne shi ne manzo sallallahu alaihi wa sallama da kuma siddiq da kuma shahidai shahidan cewa wato annabi ne a kanka da kuma siddiq da kuma waɗanda za su yi shahada su biyu shine Abubakar a Umar da Uthman, wanda wasu ruwaya sun nuna cewa lallai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba shi na akwai shatan hannunsa ya fita a kai huwa jabal Uhud, babban dutse ne tana nan a Madina inda aka yi yakin Uhud. To al-muhim dai yace Uhud jabalun yuhibbuna wa yuhibbuhu, dutse ne da yake kaunar mu muke kaunar sa, kuma wannan kauna wacce take ta hakika ba wai ta aro ba, dan wasu suna cewa a'a ai ba abin nufi ba, Allah yana da ikon da zai sa ma wato wasu abubuwa da ba mutane masu hankali ba abubuwa da suka shafe su kamar tasbihi ne da du'a su suke yi ya jibalu awi bi ma'ahu wa tsayi na Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu lihamdihi wa lakin la tafqahuna tasbihahu, to aka jabal dutse ne wanda yake da kauna irin ta sa kamar yanda ya tabbatar zai a dauke shi akan wannan kauna din, kauna ce da irin ta dutsen ce yace ibuna wa nuhibbu kamar yanda yake huduba a cikin masallacinsa a cikin itacen dabino har lokacin da aka mishi mimbari ya bar itacen dabino nan ya koma kan wato mimbarinsa, mutanen da suke masallacin suka ji wannan itacen dabinon yana gurnani kamar yanda yaro yake kuka a hannun mahaifiyarsa har da shan majina har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya taba shi sai ya koma kuma ya nutsu kamar yana lallashinsa har suka ji kamar yanda ake rarrashin yaro yana wannan nishi. To wannan abubuwa ne da Allah madaukakin sarki mai iko ne akan ya aikata duk abin da yake so, huwa qadirun ala an yuntika hadhihi al-ashiya, kamar yanda ran tashi alkiyama Allah zai sa fatu su yi magana hannuwa su yi magana yawma tashhadu alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum, haka nan ran tashi alkiyama bayi za su ce qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antakana allahu alladhi antaka kulli shay, ai wanda yake furta komai yayi magana shi yasa muke magana, haka fatan mutum za ka yi magana. To dan an ce dutse yana da wata kauna wannan ba abun korewa bane saboda Allah mai iko ne akan komai, wala yujizu shay wa qadirun ala kulli shay fa'alu ma yuri, to dan haka yace jabadu yuhibbuna wa yuhibbu, sai Imam al-Bukhari yake ta'liqi a kasa abin da ya shafi cewa kun je wajen wata hadika, idan aka ce hadika Imam al-Bukhari yace duk wani lambu wanda aka kewaye shi aka mishi wato asalin danga aka kewaye shi ana kiran shi hadika, wanda kuma ba a kewaye shi an mishi danga ba ba a kiran shi hadika. To yace babul ushin fi ma yutqa min ma'is sama'i wa bil ma'in jari, to ya mana bayani akan abin da ya shafi alkhar, kuma a can baya an yi bayani akan nisabin zakka shine sai ya kai wusuki biyar ko wannan abin da ya shafi haƙi kenan da kuma abubuwa kamar irin su dabino da jinsu. To abin da ya shafi kuma abin da ake cirewa na wannan din, in ka cire wancan mai wusuki biyar, in ya kai wusuki biyar me za a cire a cikin sa, za a cire ushiri, ushiri shine kashi daya cikin goma, za a kasa abin kashi goma a cire kashi daya, amma dai wannan shi ma ana ginin shi ne akan ya dangana da irin ɗawainiyar da aka yi da abin noma din, idan ya zama an dogara ne akan ruwan sama da Allah yake saukarwa, an gane ko, to wannan akwai nisabin sa, ma'ana abin da za a cire masa, domin nan aikin mutum a ciki ba shi da yawa. To haka nan idan ya zamanto an dogara ne mafi yawanci akan ɗawainiya da mutum zai yi, sai ya ɗauko injin ya jawo ruwa ya shayar da wannan abin da ya shuka, sannan har abin ya zo ya kai ga wannan wato nisabi nawa za a cire mishi, kuma domin yanzu ba an dogara bane a ruwan sama, yanzu kamar masu noman rani ai ba ruwan sama, to in sun yi noman rani kaga akwai abin da za su cire ai ko, in ya zama abin ya shafi wanda ake cire mishi zakka, to idan noman rani ne kaga ba ruwan sama bane yake sauka ya fitar da wannan tsari, ma'ana mutum ne yake nashi aiki. To wannan duka shine abin da yazo a cikin wannan babin ushuri cikin abin da aka shayar da shi da ruwan sama, kamar gonakin da suke dazuzzuka, wanda mutum zai shuka ne ya zo ya kwanta a gida in ya je ɗan yi noma ya cire ciyawa kuma ruwan sama ya ta sauka har shuka ta tashi, abin an ce ka biya wannan kudin ruwan saman nawa za ka biya mutum ba zai iya biya ba ko ba ma sai a zo magana zakka sai ka ga mutum yana ta kama kame amma ya manta cewa ni'imar da Allah inda Allah ya rike ruwan wannan abin ba zai bar ra'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-munni am nahnu al-munzilun afara'aytum ma tahrutun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahuna inna lamughramuna bal nahnu mahrumun da Allah bai fitar da abin ba mutum zai zo yayi ta korafi yana koke cewa shi gashi ya je ya karbo bashin akili ya je ya karbo bashin taki gashi to amma Allah ya saukar da ruwa ba takin ma Allah ya so sai ya tsirar da abin to Allah yace wala miyara Umar ibn Abdul Aziz fil asl shay'an ababin abin da ya kawo cewa yana nuna duk abin da ruwan sama ne aka dogara wajen wato shuka shi ko da shayar da shi har lokacin da aka girbe inda ya shafa abu na zakka to ushuri ake cire masa shine za a kasa abin kashi 10 sai a cire kashi 1 kenan idan ya samu wusuki 5 za a kasa wusukin nan kashi 10 sai a cire kashi 1 to shi yasa aka ce wusuki 5 shine wato sa'i 300 ko sa'i 300 shine wusuki 5 to in ka kasa sa'i 300 gida 10 nawa za a cire kenan eh 30 za a cire kaga yana da sa'i 270 dan haka sa'i 30 shine abin da zai cire na zakka wannan shine ushe abin da aka shayar da ruwan sama haka nan sai abin da kuma aka shayar da ta hanyar wahala ma'ana sai ya dauko ruwan ko sai ya sai ruwa ko sai ya jawo ruwan sannan ya tashi a cikin gonarsa to wannan kuma tunda akwai wahalar da shi ma yayi Allah madaukakin sarki mahaliccin mu yayi da akali da dan adam dan adam a ce cire ushiri kuma yace to ai shi ya wahala nawa ya samu me yayi aka ce to wannan zai cire rubu'ul ushir shi ushirin in an cire din sai aka sa shi gida hudu kuma sai a dauka shi daya da haka in ka kasa 30 gida hudu a za ta baka nawa 7 da rabi sai a dau sa'i 7 da kuma abin nan nisfu sa'i guda daya kaga shikenan za a cire rubu'ul ushr a ciki saboda an yi da akari da wahalar da bawaye da ya dogara akan ruwan sama gaba daya ba to sai abin da ya shafi zuma za ka samu wasu mutane suna kiwon zuma ne ai ko to shin mutumin da ya kiwon zuma kuma zuma tana da tsada in an tara ta ma'ana aka je aka kwaso din to shin ita ma akwai zakka akan ta ko babu yace wala miyara Umar ibn Abd al-Aziz fil asl shay'an babu komai akan zuma duk da yake akwai wani ruwaya da yazo na zamanin Umar da ya tura wani cikin hakimansa wani mutum yace yana so a tsare masa wannan ma'ana yankin nasa da yake tara zuma a ciki cire wani abu ya bayar aka ce wannan ba wai zakka bane amma an cire an bayar ne saboda a madadin kulawa da aka mishi da wajen da haka babu zakka a cikin zuma gane ko ba zakka a cikin zuma ma'ana mutum gwan ya tara zuma ya ma'ana ya yayi kiwon zuma dan yanzu akan yi kiwon zuma mutum sai ya sa gona ya sa zuma ya sa furanni a ciki da zuman za ta zo ta taru har ya zama ya kwasa kuma zai iya kwasa da yawan gaske to in ya cire wannan zuman ba za a ce zakka a cikin saboda ba ita ba abu bane da ake shukawa yake wasu sun tafi akan cewa akwai zakka zuma amma abin da yafi karfi cewa babu zakka a cikin zuma kamar yanda shi Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah da yake cikin khalifofi yace bai samu komai akan zakkar zuma ba قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا الاشر وما سقي بالنضح نصف الاشر اي نصف الاشر قال ابو عبد الله هذا تفسير الاول لأنه لم يوكل في الأول يعني حديث ابن عمر وفيما سقت السماء العشر وبين في هذا وورقة والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. أولنا حديثي نفر قولي كاوشيني حديث سالم دا جماعة سنسى عبد الله دان عمر دا جبابانسى معنى يرويتو دا عبد الله دان عمر ما هي سنسى شي ما زال صلى الله عليه وسلم ياشي أبن دا روان سما يشاهد دا شي دا كما أبن دا إلينا دا قونا gona nan tana bakin ruwa ne, ma'ana ruwan yana shigowa ya shayar da gona, bai yi wani aiki a kai ba, shine al-uyun aw kana athariyan. Al-athari shine abinda ma'ana yana da jijiyoyi a ƙasa, ko ka zuba ruwa ko baka zuba ruwa ba, ruwan zai zo ya shiga ta cikin jijiyoyin abin nan ya tashi. Yanzu kamar misali mutum ya da gonar mangoro ya bata ruwa, ma'ana ko da ruwan san bai sauka ba, in dai akwai wajen ma'ana akwai danshi a wajen, abin nan zai, ko kamar misali gonar gwaiba da suke da gonar gwaiba, misali itacen gwaiba ko wani abin nan da sauka, ko ka ba shi ruwa ko baka ba shi ruwa ba, in lokacin ya yi zai, saboda ruwan da yake zuƙa ta jijiyoyinsa su suke shayar da shi. Don ya zama abu ne wanda yake na zakka, yana sha daga wannan jijiyoyin nasa, ruwan na shiga, kaga ba wahalar ka bane. Ba kai ka je ka nemo hanyar da za ka tura ruwan ya shiga jijiyar har abin ya fito ba, wannan ba aikin mutum ba ne. To cewa duk abin da ya shafi ruwan sama ne ko kuma magudanar ruwa a wajen, ita take sa abin yake tsirowa, ko kuma asaliya ne shi abin da karan kansa yana zuƙar ruwa ta cikin jijiyoyinsa, to wannan duk abin da aka tace a ciki, ma'ana abin da aka samu aka noma, ma'ana za a cire mishi ushiri kashi daya cikin goma. Wa masu iya bin nafi, abinda aka yi kuma na hanyar shayarwa, kamar yadda masu gona suke yi ya jajja layi a cikin lambunsa, ne sai ya dauko injin ya jawo ruwan sannan ya dinga zubawa, wanda kuma sai an dinga yin shi kullum, wani lokacin ma za a yi ban ruwan safe da yamma, kuma duk wannan aikin shi ta iya yiwuwa ma shi zai iya shi yana wannan aiki. To idan ya kasance haka ne gonarsa yake shayar da ita har ta kai abin da za ta kai na wutsuki, to za a cire nisful ushir. In an cire ushirin a kasa kashi biyu ba kashi hudu ba, ma'ana kashi hudu zai zo akan gwargwadon irin wahalar da aka yi, don haka za a raba ushiri din kashi biyu, shine idan 30 ne misali, sai a cire 15, sai a cire sa'i 15 shine zakarsa da zai bayar. To an cire sa'i 15 an bar mishi 285. Kaga amma dan adam shi yana da buri, sai dinga ganin 15 din nan kamar an rage mishi wata riba da yawa, a 15 din nan zai yi abubuwa da yawa, to amma aka bar mishi 285, ai abu ne mai yawa, inda dan adam zai zama mai godiyar Allah madaukakin sarki. Domin inda za a ce misali ruwan nan Allah zai rufe shi, taya abin nan zai fito? Yanzu ka kwatanta cewa masu gonaki siya ruwa suke kamar yadda yanzu ake siya a gidaje, kullum sai ya sai ruwan 200 mafi karanci kenan, kura ɗaya ko 300 ko 250 ko 250, a ce kullum a gona kura nawa za a sa mata? Yasa ruwa din na rayuwa ne, ni'ima ne da bayi ba sa ganewa, ni'ima ce mai girma ta Allah madaukakin sarki, amma ana sakaci da ita, kuma sai lokacin da babu ruwan za a gane tasirin wannan ni'ima ne. Amma yanzu ana cikin ruwan ba cika damuwa ba, amma san da aka shiga matsi ko kaje ka ga wasu suna cikin wata unguwa inda kafin a ɗauko ruwan ma wahala ne, ya unguwanni da in ka je ka ga ramin da za a gangara da ruwan, gangara da ruwan kanshi aiki, sai kana nan ruwan kana shan shi yadda kake so, ba za ka tuna wasa da ruwan, to ni'ima ce babba. Don haka lallai dole ne mu dinga gode ma ni'imomin Allah madaukakin sarki a kanmu. Kala Imam Bukhari ya ce wannan, ya ce hadha tafsirul awwal, wannan abin da ya zo na cikin hadisin nan, wato ya fassara hadisin farko ne, ma'ana babin farko, fi ma sakati sama'ul ushr, gane ko? To ya wannan hadisin kamar mufassir ne, domin wancan hadisin ya zo mujmal ne a dunkule, don haka duk mujmal yana buƙatan abin da zai fassara shi. In aka ce kawai duk abin da sama ta shayar za a cire ushiri, ya ushiri ne ke wanne ne abin da sama ta shayar? Saboda haka sai an yi bayaninsa an fassara shi, shine al-mufassir. Al-mufassir huwa yufassiru al-mujmal, abinda yazo a dunkule sai a bude shi a bayyana shi. Yace li annahu lam yuwakkis fil awwal, ya'ni hadith ibn Umar, hadith Abdullah ibn Umar bai iyakance ba, yace wa fi ma sakati sama'ul ushur wa bayyana fi hada kuma anan sai aka bayyana wa ma suqiya bin nafsi nisful ushur inda an tsaya kawai fi ma sakati sama'ul ushur ko kaga wani zai dauka mafhumul mukhalafa na hadisin cewa alladhi lam yusqa bis sama' laysa fihi shay abinda wani zai dauka ke na ce fi ma sakati sama'ul ushur duk abinda ruwan sama ya shayar za a cire ushuri to kaga in aka tafi anan ba tare da sanin tafsirin ba sai a ce to duk abinda kuma ba ruwan sama bane ya shayar ba komai shine mafhumul mukhalafa to amma ya zo a cikin hadisin an fassara abinda ba ruwan sama bane ya shayar sai mutum ne ya dauka yayi wahala shi ya shayar to nisful ushur dan kar wani ya zo ya rike mafhumul mukhalafa na hadisin ya kafa hujja da shi cewa ai shi wahala yayi dan haka ba zakka a gonarsa da aka ce wa fi ma suki wa fi ma wa fi wa ma suki bin nadhi nisful ushur kenan ya fassara farkon hadisi zaka ba bukatar mutum sai ya kafa hujja da cewa ai ma'ana mafhumul mukhalafa na hadisin ga abin da yake nunawa wai ce wannan kuma wani ziyada ne ma'ana yace wa ziyadatu maqbula ana magana ziyadatu thiqa ne ilimin hadisi wani yazo da ƙari akan abin da wani bai zo da shi ba ma'ana hadisi ne guda ɗaya Abdullahi dan Umar ya rawaito fi ma sakati sama'ul ushur ila iyaka hadisin shi kenan sai aka samu wani hadisi yace wa fi ma suqiya bin nafhi kaga tsari ne akan wancan ko irin wannan ƙarin maqbul inda ƙari ne wanda yake sahihi ya zo ta hanya mai inganci yace wal mufassiru yaqdi ala al mubham abin da yazo a dungule idan wani abu yazo aka fito da shi karara to yana fassara abin da yazo a dungule sai a dauka ya aiki da shi kuma wannan babi ne na malamai na usul wajen zartar da hukunce na shari'a dan wasu kawai suna dauka da abin nan abin da yazo kawai a dungule na shari'a sai za su yi aiki da shi kamar alal misali abin da ya shafi kamar misalin gado Allah yace yusifum Allahu fi auladikum Allah ya muku wasu ci akan gado ga ƴaƴayenku wannan lafazi ne wanda yake mujmal ya kunshi duk wani da da mutum da yake da shi kuma ya kunshi kowane irin mutum ne to in aka ce za a yi aiki da shi sai aka zo maganar annabawa ana gadon su ko ba a yi to amma ƴaƴansu ma aulad ne ai sun shiga cikin yusuf kuma za ku ba su shiga ba sun shiga an ka dauki umumul lafazin da yazo a ayar to amma sai a samu wani lafazi mufassar akwai lafazin da zai zo ya cire su a ciki shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Abu Bakar radiyallahu anhu ya gaya ma Fatima da ta nemi gadanta tace tana son gadanta a wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu yace da ai ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'ashirul anbiya la nura ma tarafnahu sadaka kaga kun fita a cikin wancan da haka annabawa da ƴaƴansu ba sa cikin wannan ba sa cikin haka nan misali yaron da yake kafiri baya ciki amma an ka dauki lafazin hadisin zai ce ai ma'ana a sami yaro kafiri uban shi musulmi ya rasu ya bar dukiya sai ce ai a qur'ani an ce yusikum Allahu fi azalikum kuma shi ni dan san in ya rike wannan lafazin ya kama shi akai ya janyewa to sai an samo mishi wani lafazin da zai fassara wannan in gane ko shine lafazin kuwa yana zuwa a sunna ne domin ita sunna tufassirul qur'an abin da yazo a dungula qur'ani sunna sai ta fassara shi sai ta bude shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace la yarithul muslimul kafira wala al-kafirul muslim shikenan an cire shi da wannan lafazin to wannan shine tafsir din ma'ana abin da yazo a dungule ana ba a dogara akan shi 100% idan akwai abin da yake bukatan ya fassara shi sai a nemo abin da ya fassara shi a yi aiki da shi ma'ana zai yi aiki akan wancan kamar sallah ne da Allah ya ce wa aqimus salah sai mutum ya zo ya ce ai cewa kawai aka yi tsayi da sallah dan haka duk yanda ya ga dama zai sallah sai ya ce a'a ai sunna ka fassara yanda za a yi sallah a zahar daban la asar daban raka'a wannan biyu wancan hudu wannan a bayyane wannan a boye ba kawai cewa aka yi aqimus salah aka yi shiru ba a'a sunna fassara ya za a yi sallah saboda haka anan abin da yake nufi kenan da yake wal mufassar yaqdi ala al mubham idha rawahu ahlu sabati amma kuma ahlu sabati wanda suka zama ma'ana tabbatattu ne ma'ana abin da suka zo da shi su ba masu rauni bane kuma amintattu ne ba a zargin su da wani abu sai yazo da kari akan abin da aka zo da shi to za a yi aiki da abin da yazo da shi ne to shine Imam Bukhari ya ba mu misali misali shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fatu Makka ai ya shiga Ka'aba yayi sallah a Ka'aba ko bai ba a cikin Ka'aba wasu sun ce yayi wasu suka ce bai yi ba shi yasa ya kawo yake kamar rawa Al-Fadl ibn Abbas Al-Fadl dan Abbas dan uwan Abdullahi dan Abbas shi sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah a cikin Ka'aba ba shikenan sai Bilal kuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a Ka'aba yanzu magana wa za a dauka dukan su tabbu da Fadl da Abbas amma yanzu magana wa za a yi da ita me yasa ya aka yi tabbatar me yasa nan kaga shi ya shiga Ka'aban tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Fadl yana waje dan haka yanzu magana wa za a karba wanda ya shiga da shi to aka yazo da ziyada yazo da ilimin da shi wancan bai sani ba shi yana waje bai san me ya faru a ciki ba Bilal kuma da shi aka shiga har ya nuna ga inda mai sallah da aka tambaye shi saboda haka yazo da kari akan wancan karatu dan haka sai a dauki maganar Bilal cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin Ka'aba kamar misalin abin da yake faruwa ne na sabani tsakanin sahabbai wani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza wani ya ce bai yi ba kamar irin sabanin da ake samu da Aisha da wasu sahabbai ita misali a cikin gida an zo magana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Zaifa ya rawaito hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya tare da shi yazo wajen inda ake zubar da shara na wasu mutane a tasu ba tsaka kaumin fa ba da qa'iman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bawali a tsaye Aisha ta ce duk wanda yake annabi Allah ya fitsari a tsaye yayi kariya ita tana ba da labarin yanzu ganin ta a cikin gida bata taba ganin shi yayi ba shi kuma wannan ya zo da ziyada yanzu saboda ita bata gan shi a wajen ba amma shi ya gan shi a waje to kaga dukkan su maganar su za ta iya zama daidai sai dai wannan tunda ya zo da kari sai a dauki abin da ya zo da shi na kari tunda ya tabbata kamar haka ne an gane ko to shine ma'anar wannan misalin da malai ta kenan magana wa ma suqiya bin nafhi mutum ba zai dogara kawai akan hadisin fi ma saqati samaul ushr yace kuma alladhi lam yusqa bis samai laysa fihi shay'a an gane ko wannan shine fatawar wasu malamai duk in dai ba ruwan sama bane ya shayar da gona ma'ana ba kuma wani ruwa bane ne kwararowa da kansa ya shayar da gona suka ce ba zakka a tunda har an samu abin da yazo ya bayyana me ake nufi shine wa ma suqiya bin nafhi ko fanisul ushr shikenan sai a dauki ne sul ushr ga wannan wallahu ta'ala a'lam ana babu laifa fi ma duna khamsati aw suqin sadaka wannan kamar yana sake maimaitawa ne abin da ya gabata na nisabi na zakkar abin da ya zama haƙi ne abin da yake na abinci ma'ana duk abin da ake auna shi wanda akwai sabani na malamai da wasu ce duk abin da ake aunawa ko kuma a'a duk abin da yake abinci ne sunan shi abinci wanda za a iya cin shi a matsayin abinci wanda ce a'a duk abin da ya zama za a iya ajiye shi ya dau lokaci mai tsayi bai lalace ba in gane ko wasu zan haka wasu za su dauki cewa al-makil wasu za su ce al-muddakar wasu za su ce al-qut da abin da yake abinci ne wanda za su yi alwazin abin da ake gwada nauyinsa wannan yana komawa sabani na malamai yanda suke cira abinci yasa za ka ga suna sabani akan wasu abubuwa na abin da ya shafi zakka misali yanzu kamar irin zaitun wanda za su ce ba zakka a cikinsa in gane zaitun abinci ne ko ba abinci ba ne kunan ba ku sani ba tunda ba ku da shi sai dai ku dinga ganin shi ka siya na dan gwangwami ka abin nan amma yanzu mutum sai kawo ma zaitun ya ce ka zo gidan shi ya tarbe ka da kuma sai ajiye ma zaitun huwa ta'am
yace ai baka kawo min abinci ba, na dan ci wannan abin ne amma dai ina jira ka kawo min abinci. To kaga a wajen wanda yake ganin cewa wannan ba abinci bane zai ce zaitun ba zakka a cikin sa, saboda ba abinci bane a wajen sa. In gane ko? Ko kuma abinda misali in an ajiye shi yana kwana biyu zai lalace, mana bai daukar lokaci ne zai. Akwai abinda in ka ajiye shi kida zai iya lalacewa, amma dai sunan abinci ne da shi. Yanzu kamar misali sai ka dauko ko dankali, misali dankali yanzu kwana nawa zai yi a ajiye kafin ya lalace? Kwana uku ko sati daya, musamman lokacin zafin nan yanzu. To amma shinkafa ba danya za ta yi shekara nawa ba ta lalace ba? To kaga wani sai ya ce to ai dankali din nan da kake gani ba a ajiye shi ya dau lokaci mai tsayi, dan haka ba cire zakka a cikin shi, dan ba abin da aka yi awun zakka a kai ba kenan. An auna zakka ne akan abin da yake dorewa, ma'ana za ka iya ajiye shinkafa ta yi shekara ɗaya ba ta yi komai ba, ko wake ko menene da sauransu. To duk abin da za a ajiye ya dau lokaci, to shi ne abin da ake kiran shi wanda za a mishi zakka. Kenan duk abin da ba wannan ba kenan ba zakka a kansa. Wannan sabani ne na malaman mazhaba, ba kowace mazhaba akwai abin da suke la'akari da shi. An kuma mazhabar Malikiya suna duba al-ibtikhar, in gane ko? Abin da yake za a iya ajiye shi ya dau tsayin lokaci, in gane ko? Da kuma ihtiyar, ma'ana abin ya zama abincin za a iya cin shi a matsayin abinci. To yake zai tafi ma duna khamsati aw sukin sadaka, duk abin da bai kai wuzuki biyar ba na daga cikin abin da ake la'akari da shi na cire zakka, kamar dabino, kamar zabib, kamar da dai sauran abubuwa dai na kayan abinci, kamar irin su sha'ir da su himta, kuma duk jinsi irin abincin da muke nomawa ya shiga ciki, masara ne, a gero ne, a dawa ne, duk sun shiga cikin waɗannan abubuwa, don suna da siffofi irin na wancan abubuwa, suna da siffofi. Dabino in ka busar da shi za ka ajiye shi ya dau lokaci mai yawa bai lalace ba, in gane ko? To shi yasa aka yi misali da shi a wancan lokacin abincin su kenan, a wancan lokacin abincin su kenan. Kuma har yanzu in ka je wasu yankuna na ƙasashen Laraba, za ka je mutum ya ma tarba da komai da komai kama da dabino, kuma shi ya kama abinci. To amma yanzu mutum zai kama da dabino, za ka ce malam saura abinci ya yi, yana jiran a kama abinci. Ko misali ya zo cire zakatul fitr, wanda zai zo a ƙarshen wannan littafin, da ya cire zakata zakatul fitr, shi dabino ne sai kama zakar fidda kai na dabino, sai kama dabino, aka ce mai wannan kuma, ma'ana ka samu wani wanda yake miskin ne sai ka kai mishi dabino ka ce ga zakatul fitr. Ya shi ai masara yake tunanin ka kawo mishi ko shinkafa ba dai, amma dabino ana saboda abinci ne a wajen su, ko al'aqib shi ne tukuyi abin da ake da nonon raguni, sai mu ce tattaro ya kawo ma ga zakatul fitr din sai ya kawo ma sa'i da ya gida kila ba yanda zaka yi da shi. Wani ma kila in ya ci kila ya amansa, dan bai saba ba yana ganin yana masa karni da sauransu. To amma baya hana cewa abinci ne kuma, yasa ko a zakatul fitr akan ce a koma abin da ya zama abinci ne na mutanen yanki. Idan yankin a wajen su wannan abinci ne, to sai a cire zakatul fitr daga wannan abu wanda sunan shi abinci. To hakan ya fi sauki. Qala haddathana Musaddad qala haddathana Yahya qala haddathana Malik qala haddathani Muhammad ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala laysa fi ma aqallu min khamsati awsukin sadaqatun wa la fi aqalla min khamsati min al-ibli adh-dhawdi sadaqatun ولا في اقل من خمس اواق من الورق صدقه. قال ابو عبد الله هذا تفسير الاول، اذا قال ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه ويؤخذ ابدا في العلم بما زاد اهل الثبت او بينوا. وانا حديث ابن ابو سعيد الخدري يجي من زال صلى الله عليه وسلم يجي ده ابن ده يقصى ده وسكي ديار babu zakka a kansa, ma'ana bai zama nisabin zakka ba, duk abinda bai kai sa'i 300 ba ba zakka a kansa, in gane ko? To haka nan duk abinda bai kai raquma guda biyar ba, azzaud shine wato daga 3 har zuwa 7 har zuwa 8 zuwa 20 shi ake kira azzaud, ma'ana duk abinda bai kai raquma guda biyar ba, mutum yana da raƙuman shi guda hudu su yake ta juyawa ba su kai biyar ba a su yake cin abinci a su yake zuwa ya je ɗebo abin nan ɗinsa da sauransu ba su aihu sun kai biyar ba to ba zakka ba za a zo a ce ƙarshen a hudun nan ya cire zakka ba har sai sun kai biyar kamar yadda ya gabata a cikin nisabin zakka cikin raƙuma guda biyar fihi sha ko za a cire tsinkiya ɗaya ko akuya ɗaya yace wala fi allamin khamsi awaqin min alwajh sadaqa duk abin da yayi kasada wato uqiya guda biyar na azurfa kenan shine uqiya ma'ana abin da ya shafi azurfa to duk abin da bai kai uqiya biyar ba wanda shine nisabin azurfa to ba zakka a ciki sai ya kai uqiya guda biyar idan ya kai uqiya guda biyar to shine sai a cire masa zakka to haka nan yace قال أبو عبد الله إمام البخاري هذا تفسير الأول وأن شما ينفسر واتو أصل أبن ديزونا واتو فرق حديث ليس فيما دون خمسة أو سكن صدقة تزيعك سامك آلي ليس فيما دون خمسة زوج صدقة هكذا ليس فيما دون خمسة أواج صدقة فدقونا كمان دولين يأكل أبن ديزونا فرق لما تيجي wannan yana fassara ma'anar farko ne idan qala laysa fi ma duna khamsati aw sukin sadaqa to haka nan duk abin da yazo na kari akan wannan ba wai kawai a wuce za a tsaya ba sai a duba sauran abubuwa a duba raquma nawa ne a duba idan shanu ne in sun kai 30 ko a duba idan awaki ne in sun kai 40 wannan duka ma'ana ziyadatu bayani kari ne ake yace wa yu'khadhu abadan fil ilmi bima zada ahlu tafi aw bayyana duk abinda malamai suka yi bayani akan sa ko suka zo da shi karin bayani akan abinda wani bai rawaito ba wani ya zo da ziyada shine malaman musalawul hadisi suke cewa ziyadatu thiqa maqbula duk da yake in an samu malaman hadisi suna da irin nasu bayanan akai ziyada ce fi kulli waqtin ko kuma a'a laysa fi kulli waqtin saboda haka duk dai abinda aka zo da shi na ziyadatu bayan akan wani nassi yazo a dunkule sai a samu wani nassi yazo da ƙarin bayani akan wanda yazo wancan na farko a dunkule din to za a yi aiki da wanda yazo da ƙarin bayani din za a yi ruko da shi yace wannan abada malam Imam Bukhari yake cewa har duniya ta kare abin da ya shafi ilimi idan mutumin da yazo tab ne kuma tika ne kuma abin da yazo da shi lam yukhali bai saba abin da yake nagin shi kai ba bai ci karo da waɗannan abubuwan ba to za a yi riko da abin nan insha ayi aiki da shi wallahu ta'ala a'lam to babu akhdi sadaqati tamri inda firami an-nakhl wa hal yatruku ko yatruku as-sabiyu fayamassu tamra sadaqa wannan babin mutum ya dauki abu na sadaqa a lokacin da aka tara shi waje daya kafin a raba ma'ana za a iya dauka daga ciki ko ba za a iya dauka ba kamar yanzu waɗanda an kawo ma ma'anar shugaba zakka ko sadaka don zai zo akan maganar cewa zakka ce wacce take ba ta wajibi ba sai aka tara sadaka ma'ana wanda suke kewaye da shi wannan zai iya zuwa ya dan ɗibi nashi wannan ma ya ɗibi nashi kafin a raba kuma ko misali sai aka ga ƙaramin yaro ya zo ya ɗauki wannan daga cikin abin za a kwaɓa hannun shi a hana shi wannan ya dangana zai zo cikin hadisi ne na Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه حسن لوكاشين da ya dauki dabino na sadaka wanda hukunci ne mas'ala ce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da iyalansa tahrumu alaihi musadaka sadaka ba ta halatta gare su ce inna alu muhammadin ya'ni la tahillu lana sadaka wa tahrumu alaina sadaka saboda sadaka ma'ana kazanta ce mutum da yake so ya tsaftace wani abu na sai yake so ya cire wani abu da yake na kurakura yake bayarwa dan ya samu tsarkaka kuma aka ciro kazanta kuma ka kai ta inda aqyabin khalqa ce kuma shi zai amfani da ita ba alaihi salatu wassalam haka kazanta ce ta mutane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karba haka nan da iyalinsa da kuma wasu daga cikin danginsa wanda duka in an zo cikin wannan bani insha Allah bayani zai zo akan haka abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu dare shi wanda yake kuskure kuma Allah ya yi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Allah ku haska ba.